أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد إمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوكا نينغو ديا تباتك الله سبحانه وتعالى وندي بام ونن داما نساكي قسن شوا تاردكو أتكون ودنن دروسا ماسو تارن البركة دروسا وندسك شاهي كاون أبيو أما هنغان الدين المسلمين da fatan Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu a cikin abin da zamu ambata insha Allah. Maudu'in da zamu yi bayani a kansa a yau ya shahi miyagun natijoji da kuma tasirori waɗanda hasada take dauke da shi, wato sifa ta hasada take dauke da shi, take dauke da su. Muna da tarin natijoji da tarin sakamako da kuma tasirori wanda sifa ta hasada ko kuma ce mutumin da yake dauke da sifa ta hasada yake tattare da su. Saboda haka zamu ji bayani akan wannan mawdu'i mufassalan insha Allah dangane da waɗannan natijoji, waɗannan miyagun natijoji, inda zamu ga duk wani ma'abucin hankali, duk wani ma'abucin addini, duk wani wanda yake fatan duniyar shi da lahiran shi yayi kyau yana kokarin nisantan wannan mummunan sifa saboda miyagun natijojin da take dauke da su. Nan wurin ma'abucin wannan littafi yana bayani dangane da abin da ya shahi wannan al'amarin, yana cewa annata'ijus salbiya lil hasad, miyagun natijoji na hasada. Innal hasada yatamayyaz bi nata'ijin salbiya kathira 'ala al mustawa al fardi wal ijtima'i wal maddi wal ma'nawi fi harakati hayat al insan. Cewa lallai shi hasada ya bambanta da nashi natijoji, miyagun natijoji, miyagun tasirori, miyagun sakamako wanda yake dauke da su, ya bambanta shi da sauran sifofi, wato sauran miyagun sifofi kenan, ta yanda shi hasada yana da tasirin shi akan mustawan shi na ɗaiɗaikun mutane, hakanan kuma yana da tasirin shi akan mustawan shi na jama'a, yana da tasirin shi akan mustawan shi na madda, hakanan ma yana da tasiri akan mustawan shi na ma'anawi. Watan hasada zai iya taba shaksiyanka kai tsaye kuma ya rusa ta, hakanan zai iya taba shaksiyan mutane da kuma abin da ya shahe su kuma ya lalata shi, hakanan zai iya bata maka duniyanka, abinda ya shahi al'amarin duniyanka, abinda ya shahi maddanka, hakanan kuma zai iya bata maka lahiranka, abinda ya shahi ma'anawiyat dinka. Kina yana da wahalan gaske mu samu wata sifa daga cikin miyagun sifofi ko kuma wata dabi'a daga cikin miyagun dabi'u wanda take tattare da dukkan waɗannan nata'ij da kuma sakamako, wanda yake a cikin waɗannan nata'ij da kuma wannan sakamako babu wani abin da yake ba da hadari daga cikin su, kowanne yana da nashi hadari wanda yake zaman kanshi. In ka auna mutum wanda yake yin hasada ko mutum da yake da hasada, zaka same shi shi kankansa ya cutu, saboda kudu shi yana cikin azaba, baya cikin natsuwa, kamar yadda muka gani cikin hadisan da suka gabata, cikin darussan da suka gabata. Hakanan zai kasance yana cutar da mutane, sanin da kowane duk wani wanda yake ma abucin ni'ima bai cikin aminci dangane da al'amarinsa. Zai iya yin aiki domin ya zamanto ya bata shi, ya kada masa shaksiya, ko domin ya zamanto ya kawar da wannan ni'ima din. Hakanan kuma al'amarin duniyar shi zai lalace ta yanda bai samu wanda zai hulla da su, bai samu wanda zai zauna da su, saboda baya fatan alkhairi wa mutane, sai zamanto mutane suna guzan suna nisantar shi. Duk mutum da baya son ma mutane alkhairi, mutane su ma ba su son zama da shi. Hakanan zai bata lahiran shi, saboda kamar yanda ya zo cikin misali cewa mutum da yake aiwatar da hasada, kamar yana aika ma kyawawan aikin shi ne da kuma imanin shi wuta. Yanda wuta yake konan itace ya zamanto ya karar da su, haka hasada yake rusa kyawawan ayyukan mutum, hakanan kuma hasada yake rusa imanin mutum. Kenan babu wani natija, sawa'an akan mustawa fardi ne ko ijtima'i ko maddi ko ma'anawi, wanda yake da saukin al'amari ga shi ma'abucin hasada. Kowannen su yana da hadari gare shi, sannan kuma akiban shi baya da kyawu. Shi sa yake ce nan wurin, bi haisu yaqillu naziruhu min as-sifati al-akhlaqiyya as-salbiyya, ta kakan da yana da wahala a samu wata sifa daga cikin miyagun sifofi kamar da muka ce, wanda zai kasance yana dauke da irin wannan natijojin da hasada take dauke da shi. Ɗaya daga cikin natijoji wanda suke da hadari sosan gaske dangane da mutum da yake da hasada, watan kenan akan mustawan shi na fardi a matsayin shi shi kadai, yana cewa al-awwal innal hasuda ya'ishu al-ghamma wal huzn wal hamma da'iman, watan shi mutum da yake da hasada ko da yaushe yana rayuwa ne a cikin bacin rai, a cikin kunci, a cikin bakin ciki, a cikin rashin faraha da rashin jin dadi a koda yaushe. Wa hadha al-amr yatasabbab fi an yubtala bil amrad al-jismiyya wa an-nafsiyya, kasantuwa yana rayuwa a cikin kunci, a cikin bacin rai a koda yaushe, sakamakon sifan da yake dauke da ita ta hasada dangane da ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa wurin bayansa. Wannan yana yakan ingiza shi ya zamanto an jarrabe shi da cututtuka na jiki da kuma cututtuka na zuciya, wanda yake yana da wahala ya zamanto ya samu maganin shi in dai ba ya bar wannan hasada din ba. Fa kullama yanalu at-tarafu al-akhar min at-tawfiq wa an-ni'ma akthar fa inna al-hasida yata'allam lidhalika akthar, duk lokacin da mutumin da ake yin hasada, ake masa hasada, yake samun ni'ima, ni'imomin shi suke karuwa, tawfiqat din shi suke karuwa, hakanan duk lokaci kowanne a cikin wannan lokaci din shi ma wanda yake masa hasada, bakin cikin shi da bakin ransa yakan karuwa. Watan gurgudun ni'imar mutumin gurgudun bakin ran wanda yake hasadan shi. Hatta qad yanaluhu al-araq ash-shadid, amma wani lokaci zai iya rasa ya samu kanshi a cikin rashin bacci mai tsananin gaske, ta yanda saboda bacin rai da kuma bakin cikin da yake da shi dangane da wanda yake gani yana da ni'ima wanda shi bai samu ba, har ya zamanto bai iya kwana da dare, hankalin shi a tashe baya cikin natsuwa. Wa yaslubuhu zalika hudu'ahu wa istiqraruhu, wannan zai kawar masa da kawaicinsa da kuma tabbatuwansa ya kasance baya da natsuwa ko kada. Wa bittali tad'ufu bunyatuhu wa yaghdu nahifan maridan, kenan dalilin haka zai kasance ginin jikinsa zai waye gari, yayi rauni, za ka same shi wani lokaci yana ramewa, yana rauni, saboda hasada. duk wanda ya kalle shi a ce wani ko baka da lahiya ne amma lahiyar shi lau jikin shi lahiya lau ne amma saboda yana dauke da waga mummunar sifa ta hasada yana hasadan bayan Allah ta'ala akan ni'iman da Allah ta'ala ya musu wannan shi zai sa shi zamanto bacin ran nan zai rika masa tasiri duk abin da yake ci duk irin walwalan da yake ciki ba zai hana shi zamanto ya rame ba saboda baya da kwanciyar hankali dama kwanciyar hankali shine yake ba mutum natsuwa na zuciya shine kuma yake sa jikin mutum ya zamanto ya huta kana ganin wasu mutane koda ba su da hali koda ba su da wadata duk lokacin da ka gansu sai ka gansu da lahiyansu da karhinsu da natsuwansu da kwanciyar hankalinsu me yasa saboda kana'a da aggare su kuma sun nisantar da cututtukan zukata a cikin zuciyarsu sai zamanto cikin ikon Allah subhanahu wataala sun samu tasirin da wannan yake dauke da shi kamar yanda yazo cikin hadisai muna da hadisi daga Amirul Mu'minin alaihi salam wanda yazo a cikin gurarul hikam shahi na 300 yana cewa aswa'un nasi aishan alhasud mutumin da yafi kowa tsananin munin rayuwa shine mutumin da yake yawan hasada wato hasada yakan bata rayuwanka wannan kenan zamu iya gani kenan akan mustawan madda ya ma mutun tasiri kenan duk abinda ka mallaka bai isa ya baka kyaukyawan rayuwa ba saboda hasadan da kake yi duk abin da kake da shi na kayan alatu da kayan jin dadi na rayuwa ba za ka amfana da su ba ma daman zuciyarka yana dauke da hasada sai zamanto kodoshi ana ganin ka kamar mutum da baya da komi kamar wani wanda yake tattare da tsiya saboda me saboda wannan sifa din tana azabtar da kai a kodoshi kai kadai ka san abin da kake rayuwa a cikin shi na azaba da bakin ciki sakamakon hasadan da kake ma bayan Allah subhanahu wataala wanda ba shi ya dace zamanto ka aiwatar ba kinan zamu iya ganin ire-iren wannan hadisan suna da yawa sosan gaske wanda suke zo suka bayani dan gane da irin tasirin da kuma natija wanda hasada take dauke da shi akan mustawan mutane daidaikun su hakanan akan mustawan su na jama'a hakanan akan mustawan su na madda da kuma mustawan su na ma'anawi shi yasa yazo cikin wani bayani na Amirul Mu'minin alaihi salam yake cewa la rahata li hasud wannan yazo cikin Biharul Anwar cikin mujalladi na 70 shahi na 156 yake cewa babu wani raha ga mutumin da yake yawan hasada wato wanda sifan hasada ta girku a cikin zuciyar shi zamanto yana hasadan bayan Allah yana fatan gushewar ni'ima da Allah ta'ala ya yi masa sashen bayansa wannan baya da raha a cikin rayuwarsa kenan harkon mummunan natijan da hasada take dauke da shi shine zamanto ta kwace ma mutum raha a cikin wannan rayuwa sai zamanto ko da yaushe yana rayuwa a cikin bakin ciki ko da yaushe yana rayuwa a cikin bacin rai wannan zai iya sababa masa rashin lafiya na ruhi da na jiki ta yanda jikinsa zai yi rauni in ka ganshi ma za ka ci bai da lahiya amma lahiyar shi lau saboda me saboda hasada kenan ko dan wannan ya kamata ya kasance mutum da yake ma'abucin hankali mutum da yake ma'abucin addini ya nisance wannan mummunan sifa kuma ya yi kokarin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi da ire-iren wannan sifa din saboda waqi'an cuta ne kuma mugun cuta kamar yanda yazo cikin hadisi na Amirul Mu'minin alaihi salam shima cikin gurarul hikam shahi na 331 shima yana ce mana alhasadu sharrul amrad hasada shine mafi sharrin cututtuka na zuciya wato zuciya tana da cututtuka iri-iri kamar yanda jiki yake da cututtuka iri-iri To amma mafi munin cututtuka shine hasada. Yanda zamu ga kenan koda cikin cututtuka na jiki muna da cuta wanda yake mafi sharri wanda kowa ke nisantar shi. Kaman cutan kanjamau misali. Cutan sida. In aka ce wani yana dauke da shi zaga shikenan hankalin shi ya tashi. Mutane ma su guje shi. To haka wannan munin sifa din ta zuciya ta hasada ita ma kamar da Amirul Mu'minin ce sharrul amrad mafi sharrin cututtuka kenan abin nisanta ne haka ne yazo da wani ta'abiri shi ma a cikin Biharul Anwar hadisi cikin juz'i na 70 shayi na 156 yazo da wannan ibara yake cewa al-ajabu li ghaflatil husad an salamatil ajsad ke cewa abin mamaki ya aka yi su masu hasada ya zamanto sun gafala hankalinsu ya kauce ma su fahimta cewa wannan zai sababa musu rashin lafiya wato kaman kana dauke da cuta ne wanda zai kwace maka lafiyanka gaba daya amma kuma ka kauda kai ka gafala lalle abin mamaki ne mutum da yake dauke da virus mugun virus wanda zai iya halakar da shi amma kuma hankalin shi kwance ya gafala ya kauda kai wannan lalle abin mamaki ne to haka al'amarin hasada shi ma mutum da yake dauke da hasada amma kuma ya gafala lalle ba shi ba salaman abin nan jiki ba shi ba raha ba shi ba lahiya saboda haka nazari ga waɗannan hadisai zamu iya ganin lallai hasada sifa ta hasada ko kuma ce mutum da yake dauke da wannan sifa din ta hasada zai huskanci natijoji miyagun natijoji miyagun tasirori a cikin rayuwarsa wanda za su kai shi mahallaka wanda za su kwace masa raha a cikin rayuwarsa da lahiya da salaman zuciya da salaman jiki wannan kenan da fatan Allah ta'ala zai kare mu da wannan mummunan sifa ya kuma taimaka mana wurin kokarin tarbiyantar da zukatanmu da kuma tsarkake su daga dukkanin miyagun dabi'u da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin